Mai sauraro akan mita 88.5 da lafiyar mara zamani sunana Abba Isa Muhammad kuma a wannan lokaci mun zanta ne da shugaban kungiyar ma'aikatan jinya da lura da mata masu juna biyu ta kasar Reshen Jihar Kano kuma da Ibrahim Mai Karfi Muhammad game da al'amuran lura da marasa lafiya musamman waɗanda ake zargin suna dauke da cutar corona wanda kuma yayi mana karin haske game da yanayin da ma'aikatan nasu suke kasancewa da kuma irin yanda ya kamata su gudanar da aikin nasu kuma da Ibrahim Mai Karfi Muhammad shugaban kungiyar ma'aikatan jinya da ungozo mata kasar Reshen Jihar Kano ga wannan yanayi da ake ciki batun cewa coronavirus kamar second wave ko kuma karo na biyu ta sake waiwaiwa yaya naku bangaren kasancewar ma'aikatan ku da ku kanku kune kuke ta'ammali da mafi akasari ko kuma mafi yawancin marasa lafiya musamman mata masu juna biyu ya aka tsanci kai a wannan karan
to assalamu alaikum to a gaskiya wannan lamari na covid-19 wanda ake kira second wave wato juya ta biyu abu ne wanda yazo daga garumin fargaba kusan sama da lokaci na farko idan zan ba da misali bisa ga yanayi na aikin mutanen mu duka muna ganin yanzu akwai bambanci ko inganci a fuskar kayayyaki na sawa na tsaro domin gudun kamuwa da wannan ciwon amma yanzu ne gaskiya ne muka fi samu kuma mutanen mu suka fi kamuwa da wannan ciwon domin a cikin wancan satin mutum uku aka je a cikin mutanen mu wanda su ba a waye iya wanda suka haru ma a wanda aka kai su aka killace su a gurin killace masu wannan larura a kwanar da wake
cikin ma'aikatan jinya
wanda akwai mata biyu da namiji guda daya to kaga wanda sun kai sama da rabin gurgurda abinda aka taba kwantarwa a wancan lokacin ma da aka yi first wave kenan so wannan shine gagarumin fargaba da ake ci
to akwai wasu matakai da kuke ganin za ku bi domin kare ma'aikatan naku kasancewar kamar zuwan wannan cuta a baya zama darasi ga shi kuma ana magana tabbata da
to babban abu da muka fi mai da hankali akai shine amfani da kayayyakin kariya din nan sannan abu na biyu sai kuma kula da wayannan shuruda da ake bayarwa matakai na kariya kada mutun ya dauka misali kayayyaki na kariya da muke faɗa kamar amfani da abubuwan da suka shafi nasa a hannu da kuma fuska da kuma rigar da za a sa a jiki idan har zaka tunkari mara lafiyan da yake yana da wannan larura an tabbatar sannan sai kayayyaki na kariya da zaka fuskanci kowanne mara lafiya ne da kowanne irin siga ciwo ya zo a gurin karbar kula da lafiyarsa a asibiti to aka mutun ya jibance shi su ma'aikatan mu su kula da shi da cikakken kariya domin ba za a sani ba ko yana dauke da wannan ciwon har sai an tabbatar babu wannan fadakarwa da muke tunawa kenan sannan na biyu su kasance cewa cikin kiyayewa na wajen kasancewa da nisa da juna a cikin jama'a kar su kiyaye kuma shiga cinkoso na jama'a sannan da wanke hannun nan da shafa sinadarin hand sanitizer da kuma sa ainihin takunkumin fuskar nan na baki ko da wani lokaci
akwai wani abu da kuke bukata daga gwamnati a ƙarshe
to alaha yanzu dai gwamnati ta yi bakin kokarinta ko mun yaba gaskiya musa wajen samar da kayayyaki na kariya to amma muna so gwamnati ta ƙara jajircewa musamman wajen kula da su kan ma'aikata musamman da suke kula da wayannan masu larura a wannan wurare da suke ko ina yake sannan a ƙara jaddada su kansu ma'aikatan nan namu da cewa kayayyakin da ake da su nasu na fuskar na kayar kansu da kuma wanda gwamnati ta samu musu da su su kyautata amfani da shi domin kariyarsu da kuma kariyar al'umma domin kowane mara mai larura wajen su ba zai ji so da haka wanda kuma ma bai da larura wajen su je su so da haka kar a samu cakudadi na kan irin wannan so wannan irin kira da muke kenan ga ita gwamnati da kuma su wayannan mutane gwamnati ta dage wajen mai da hankali wajen samar da wayannan kayayyaki kamar da ya kamata sannan su kuma mutanen mu da suke aiki su ci gaba da amfani da wannan kaya amma a guraren da babu wayannan kayayyakin duk mutumin da ya je ya taba wani mara lafiya to ya kuka da kansa kuma muna ba su warin cewa in babu wannan kayan kada mutum ya aiki da ya yi kokari ya jibanci mara lafiyan da ake mali da wannan ciwon sai yana da kayan kariya tare da shi
sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da lafiyar mu na zamani sai kun sake ji na anan gaba